إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكذا هو السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkamu da wannan safiya ta litinin 10 ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 10 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda yake unguwar Wuse 2 a cikin birnin Abuja in ba manta ba a karatun mu na jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 8 cikin wannan sura mai albarka suratu Taha wato fadin Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna da haka yau zamu tashi ayata 9 fadin Allah madaukakin sarki wa hal ataka hadithu Musa kuma wannan shine darasin mu na 9 a wannan shekara mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا
to Allah zai ba mu labarin annabi Musa alaihi salam wanda shine Musa ibn Imran dan uwan Haruna alaihi masallatu wassalam yo so da dama Qur'ani yakan yi magana akan annabi Musa annabi Musa saboda me saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam dabi'ar mutanen sa suna kama da dabi'ar mutanen Makka kuma abubuwan da mutanen sa suka yi masa yayi kama da abubuwan da mutanen Makka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah yake yawaita bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labaran annabi Musa domin su rinka kwantar masa da hankali kuma babu wani annabi a cikin alqur'ani da ambaton sa yayi yawaita kamar annabi Musa shi yasa ma wasu daga cikin malaman ulumul qur'an sukan ce kada alqur'anu ay yakuna li Musa kai ka ce qur'ani littafin annabi Musa ne alaihi salatu wassalam kuma hikimar bada labari a qur'ani shine dan a dauki izina dan a dauki darasi dan a yi koyi shine Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون lalle a cikin labaran annabawan da suka shude akwai abin lura ga masu hankali a cikin labaran al'ummomin da suka gabata akwai abin darasi ga dukkanin mai tunani to haka Allah ya faɗa bayan ya bada kissar a wani waje yace inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a wani waje ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid mana daidai da abin da Bahaushe yake cewa wai da na gaba ake ganin zurfin ruwa duk lokacin da wani ya gabace ka a rayuwa to kakan sa rayuwarsa ta zamo maka madubi ta yanda zaka rinka gane daidai da kuma gane kuskure idan yayi wani abu kaga bai dace ba to ka san wannan kuskure ne kai ba za ka yi ba idan kuma yayi wani abu kaga ya dace to kai ma sai kai kwafi matakar wannan abin ba saban Allah bane to ka tabbatar cewa abin daidai ne to da haka dai kissosi a cikin alqur'ani wannan shine babban makasudin yawan kawo su ba wai don qur'ani littafin tarihi bane ko littafin labarai bane to sannan yana daga cikin salo na koyarwa da karantarwa mai kyau shine a rinka hadawa da labari saboda duk dan adam da ka sani Allah madaukakin sarki yayi masa shauki na san labari duk abin da zaka koyar da dan adam idan a ciki akwai ɗan labarai to ba zai ji wahalar abin ba shi yasa yanzu idan ana karanta kissosin alqur'ani kuma musamman a samu malamin da ya gane wajen iya tafsiri yana karantarwa sai ka rinka jin dadi da shauki duk dadewar da za a yi ba za ka kosa ba. To dai Ubangiji subhanahu wataala anan zai mana tsokaci game da labarin Annabi Musa alaihi salam. Shine yace wa hal ataka hadithu Musa, shin labarin Musa bai zo maka ba? To anan kalmar hal a larabci tambaya ce. To amma tambaya ɗayan biyu ce, ko eh ko a'a. Shine abinda suke cewa a larabci istifhamu taqrir ko istifhamu inkar. Ma'ana ko dai tambaya ai maka ana nufin eh haka ne, ko kuma ana nufin a'a ba haka bane. To anan da Allah yace wa hal ataka hadithu Musa, shin labarin Musa bai zo maka bane? Amsa shine eh bai zo ba, saboda bayar da zai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani in ba Allah ne ya sanar da shi ba. Kamar yadda ya faɗa a cikin ayat suratul qasas, wa ma kunta bi janibil garbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin wa ma kunta fawiyan bi ahli madyana iz itla alaihim ko iz tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Daka Allah madaukakin sarki a wani wajen ma yace, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Ma'ana labaran al-qur'ani in ba dan mun gaya maka ba, baka da hanyar da zaka same shi. To amma yana daga cikin salo na sa a ji shauƙin labari. Na farko ka fara tambayar wanda zaka ba labarin tare da ka san amsar haka ne. Misali kace da mutum baka san abu kaza ya faru ba, ka san kuma bai sanin ba, to abin nufi shine ya tara hankalinsa ya saurare ka dan ka sanar da shi. To daka Allah yake wa hal ataka hadithu Musa, lalle labarin Annabi Musa bai zo maka ba. To tunda bai zo maka ba, tsaya ka ji yadda ya kasance. Izra'a naran, yayin da Annabi Musa ya hango wuta daga nesa, fa qala, sai yace li alihi, ga matarsa, umkusu, ku zauna anan, inni anastu naran, ni na hango wuta, la'alli atikum minha biqabasin, bari in je ko na zo muku biqabasin, da garwashin wuta, aw ajidu 'ala an-nari hudan, ko kuma in tadda wanda zai nuna mana hanya a wajen inda wutar take. Wannan abu ya faru ne bayan Annabi Musa ya bar Madyana zai koma Misra. Domin da farko, kamar yadda ayoyin suratul qasas suka nuna, Annabi Musa ya yi gudun hijira daga birnin Misra ya koma Madyana. Abinda ya faru kuma shine Fir'auna da mutanansa suka ce a kama Musa a kashe, sakamakon abubuwa guda biyu da suka faru. Abu na farko shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam, kabilarsa ta Banu Isra'il da kabilar Fir'auna ba a shiri, akwai faɗan kabilanci tsakaninsu. To shi kuma Annabi Musa ya zama ɗan rajin fatar ƴanci, ya fara ƙoƙarin taimakawa mutanensa akan wannan faɗa. Abu na biyu, wata rana tsakanin wani ɗan ƙabila Annabi Musa da ɗan ƙabilar Fir'auna suna faɗa, Annabi Musa ya zo wucewa, sai shi wannan ɗan ƙabila Annabi Musa ya kira Musa ya ce, Annabi Musa, Musa zo ka taimake ni, lokacin bai zama annabi ba. To shine Annabi Musa da ya je garin rabon faɗa, sai ya daki wancan ɗan ƙabilar Fir'aunan, kuma sai aka yi sa'a nan take ya faɗi ya mutu. To shine fa sai labari ya bazu a gari cewa Musa ya yi kisan kai. To shine Fir'auna da mutanensa suka yi mitin cikin dare cewa lallai lallai a kamo Musa gobe da sassafe a kashe shi. To shine wani mutum wanda shi ma ɗan ƙabilar Annabi Musa ne, shi kuma irin mai sabis ɗin nan ne na gidan gwamnati. To shi cikin dare ana mitin ɗin, shi yake kawo abin sha ana sha. To sai ya ji abin da ake tattaunawa a mitin ɗin, da haka kafin gari ya waye cikin daren ya yi mazeje ya gaya wa Annabi Musa. Shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sai wani mutum ya zo can daga nesa ya samu Annabi Musa, ya gaya masa, yace manyan gari fa suna mitin cikin dare cewa gobe da safe a kama ka a kashe, kai maza maza ka bar garin nan, kar ka bari gari ya waye maka. To shine Allah yace, fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin. Annabi Musa ya fita daga gari a tsorace, yana sanda kuma yana addu'a, Allah ka tsiratar da ni daga azzalimai. To wannan yasa Annabi Musa ya bar garin Misra ya ziya dawo Madyana. Wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulan yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduhi, wannan ta gabata. To a ƙarshe ce, wa falamma warada ma a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqut وجد فيها رجلين وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءته إيداهما تمشي على السهياء تودنك أكرشيدي النبي موسى يزم مدينة صوان شكرا قوما أنني هريا سامو ما تايا أورا to bayan ya gama zaman hijirarsa na shekara 10 har yayi aure to sai zai koma gida mana zai koma kasar Misr to sai ya taho akan hanya da shi da matar tasa suna tafiya suka samu kansu a cikin tsakiyar daji kuma dare ya musu sannan kuma suka yi makuwa hanya ta bace musu gashi ana tsananin sanyi lokacin hunturu ne to shine can da daddare sai annabi Musa ya hango wuta ko ya hango wani haske kaman na wuta to sai yake tsammanin lalle mutane ne a wajen dayan biyu idan ya je wajen ko dai ya samu garwashin wuta da zai zo ya kunna shi da matarsa su ji dumi ko kuma ya tadda mutane a wajen wanda idan ya tambaye su ina ce hanyar da za su bi su fita daga dajin su nuna masa ko ya samu duka biyun to shine Allah madaukin sarki yadda su labarin daga kan wannan gabar shine yace izra anaran lokacin da ya hango wuta fa qala li ahlihim qusu inni anastu naran yace da matarsa dan jirana anan na hango wuta la'alli atikum minha biqabasin aw ta'ayyan la'alli atikum minha biqabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalu ko inje in samu labari ko kuma in samu garwashin wuta dan ku ji din to anan abin lura da kyau shine annabi Musa daga shi sai matarsa amma sai Allah yace izqa'ira naran fa qala li ahlihi sai yace da iyalansa to wannan ya nuna a addinance matan mutum ita ce asalin iyali da a yau za a daura maka aure da mace ko tarewa da fita baka yi ba to ana iya ce da ita iyalinka to amma wasu sai su dauka cewa iyali ai ƴaƴa ne banda mata wanda wannan kuskure ne Allah yayi ta kiran mata mata da sunan iyali iyali ko ƴaƴa babu nan ɗaya ne daga cikin wajajen alqur'ani matar annabi Musa ko ciki ba ta da shi a lokacin ballantana ai magana ɗa amma an ce da ita iyali kuma irin wannan ayat ta maimaitu a wajaje da yawa a alqur'ani faqala li ahlihi faqala li ahlihi to haka nan a kissar annabi Ibrahim alayhi salam shi ma an kira matarsa da Nasaratu a lokacin ita ma ko ciki ba ta da shi amma aka ce da ita iyali ubangiji subhanahu wataala yace wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fa ma labitha an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf إنا أرسلنا إلى قوم لود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كان أهل البيت ما تأى النبي إبراهيم شيء تك إتأكى كراد أهل البيت to haka nan a kissar matan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan wa qarna fi buyutikun fala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridu allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا to kaga dai magana duk akan mata mata ake amma ana kiran su da suna iyali iyali kenan asali mace ita ce iyali daga ita ne idan iyali ya bankasa sai kuma a samu ƴaƴa sai kuma a samu jikoki da ka kace zaka fitar da mace daga cikin iyali wannan kuskure ne ƙwarai da gaske sai dai ka shigo da wani ƙari a kanta amma ita ita ce root ita ce tushe ita ce asali abin da yasa na kawo wannan maganar shine ƴan shi'a masu aqidar zagin sahabbai suna cewa matan annabi ba iyalansa bane ƴaƴansa ne kawai iyalansa a'a mata su ne asalin iyali da nassin alqur'ani sai dai matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyali ne, ƴaƴansa ma iyali ne, amma hukunci yakan bambanta su. Idan aka ce iyalan annabi wanda suka hada dangantakar jini da shi, to wannan kaga ƴaƴan da ya haifa kenan da jikoki da sauransu, da kuma shi ma iyayensa danginsa wanda suka haife shi. Amma idan aka ce iyali ana nufin na auratayya, to mata su ne asali. Shi yasa Bahaushe ma yake da karin magana, yace wai neman magana an ce da gauro ya iyali, ashe kenan asalin iyali ita ce mata. To haka dan mutum ko mun yawan ƴaƴansa, in dai bai da mata, yanzu ba za ka ganshi kace ya iyali ba, sai dai kace ya yara, amma iyali kan babu. To wannan kenan. Sannan dalili na biyu, ko abinda za mu lura da shi a cikin ayan na biyu, shine kalmar umkuthu. Umkuthu da aka ce da matar annabi Musa ahalihi matarsa, sai kuma aka ce umkuthu ku zauna, aka ba su lamiri na jam'i, a madadin a ce ki zauna sai aka ce ku zauna, to wannan baya nuna cewa akwai wani tare da su, ita kadai din ce. Amma a addinin musulunci ita mace ba a bata lamiri na mutum daya saboda girmamawa, sai dai a ce ku ranku ya dade ku zauna saboda girmamawa. Nan ma an fada a wajaje da dama, ma wanda muka buga misali duk za ku ga akwai lamirin jam'i. Yanzu a matan annabi sai aka ce rahmatullahi, matan annabi Ibrahim sai aka ce rahmatullahi barakatu alaikum, alhalin ita kadai ce, amma sai aka bata lamirin jam'i. To haka nan a matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce inna ma yuridu llahu liyuzhiba ankum arrijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. To wannan dabi'a ce ta lafazin ahlu, in yazo da ma'anar mace, dan girmamawa ga iyaye mata. Sannan yace la'alli atikum min hadha qabsin aw ajidu 'ala an-nari huda. Al-Imam Ibn Kathir yace wa fi al-ayati al-ukhra, a wata ayar kuma aw jazwatin min an-nari la'allakum tasqalun, sai yace wa hiya al-jamratu, abinda yake nufi da bi qabasin ko jazwatin shine dai garwashin wuta, alladhi ma'ahu lahabun, wanda a jikinsa akwai wuta din ba wanda ya mutu ba. La'allakum tasqaluna, a can ayar sai Allah yace dan ku ji dumi, sai yace dalla ala wududil bardi, wannan ya nuna lokacin sanyi ne, domin ba a cewa za a ji dumi in ba a lokacin sanyi ba. To sannan da yace bi qabasin a wannan ayar, sai yace dalla ala wududil zalami, sai ya nuna cewa lokacin kuma dare ne, domin kalmar qabas shine wutar da take ba da haske, amma jazwa garwashin da yake da akwai wuta a jikinsa koda baya ba da haske. Sai yace qawluhu aw ajidu 'ala an-nari huda, ai man yahdini at-tariqa, ina nufin wanda zai nuna min hanya. Sai yace dalla ala annahu qad taha an-tariqi, sai wannan ya nuna cewa lalle a lokacin annabi Musa ya dimauce, hanya ta bace masa, yayi makuwa. Kama qala ath-thawri an abi sa'idin al-aqwar an ikrima an ibn abbas, kamar yadda imamu ath-thawri sufyan kenan ibn sa'id ya rawaito daga abu sa'idin al-aqwar daga ikrima daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda, yace man yahdini ila tariqi, annabi Musa yana neman wanda zai nuna masa hanya ne. Wa kanu shatina, a lokacin sun kasance a tsakiyar lokacin hunturu. Wa dallu tariqa, kuma sun bace wa hanya. Falamma ra'a an-nara, da annabi Musa ya hango wuta, kala sai yace in lam ajid ahadan yahdini ila tariqi ataitukum binarin tuqiduna biha, idan ban samu wanda zai nuna mana hanya ba, in naje inda wacce wutar take, to ko ba komai na zo muku da garwashin wutar da za ku hura ku ji dimi. Yana magana da matarsa kenan. To sai Allah ya ce
falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi al-muqaddas huwa, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
Ubangiji ya ce falamma ataha, yayin da annabi Musa ya zo wa ita wutar, damirin ha ya udu ilan nari, yayin da ya zo inda wutar take, nudiya sai ya ji an kwalla masa kira ya Musa, aka ce da shi ya kai Musa. a cikin duhun dare a tsakiyar daji bai san kowa ba baya tsammanin akwai wanda ya san shi ba gida gaba ba gida baya kawai yana zuwa wajen wutar sai da an ce ya Musa a wata ayar Allah yace an bu nudi an buri kaman finnari wa man haulaha sai ya ji an yi masa kira aka ce duk wannan wuta da abin da ke kewaye da ita yana da albarka an masa albarka ma'ana waje ne na musamman keɓantacce da Allah ya keɓance to shine gefen dutsen Duru Sina wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi da wadi duwa an gane ko to wannan waje waje ne mai albarka anan ne Allah madaukakin sarki yake magana da annabi Musa kuma a wannan gefen waje ne aka haifi annabi Isa a wani kauli na malamai daga waje ne mai albarka bayan an kira shi da sunansa aka ce ya Musa sai aka ce inni ana rabbuka ni mai maganan nan ni ne ubangijinka fa khala'ana alayka cire ta kalman ka guda biyu innaka bilwadil muqaddas domin kana waje almuqaddas mai tsarki shine wadi duwa duwa wanda ake kira da suna duwa kamar yadda a wata aya ce hal ataka hadithu Musa izna da'a rabbuhu bilwadil muqaddas duwa kalmar duwa sunan wajen ne waɗansu malamai suka ce a kalmar duwa ana nufin saki jikinka ka taka ƙasa ai da'il arda bi qadamaika taka ƙasa da kafafuwanka saki jiki to amma dai maganar farko ita ce tafi inganci sunan wajen ne ba maganar taka ƙasa ba to da Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa yace masa gashi a waje kaza sannan ya cire takalmansa kuma sunan wajen kaza malamai suka ce na farko dai tukuna Allah subhanahu wataala yana so ne ya kwantar wa da annabi Musa hankali lokacin da kake cikin furgici kake cikin tsoro sai ka ji wani ya kira ka da sunanka to zaka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa saboda me saboda zaka san cewa to ashe akwai ma wanda ya san ka akwai na gida to suka ce wannan ita ce hikima ta kiransa da Allah subhanahu wataala yayi a wata ayar an ce anan an ce izna da'a rabbuhu bilwadil muqaddas innaka bilwadil muqaddas duwa a kuma cikin suratul gashiya an ce suratul nazi'at kai izna da'a rabbuhu bilwadil muqaddas duwa a cikin suratul qasas an ce nudiya min shaqil wadil ayman fil buqatil mubarakati min ash-shajarati ayya musa inni ana allah rabbul alamin an kira shi a wajen da yake gefan zaza ta kwazazzabo mana gefan rami shine shaqil wadi to sannan al-aymani ta bangaren daman shi annabi Musa ta nan ne yaji kira ba wai ta gaban sa ko ta bayan sa ko ta bangaren hagu ba ko ta sama ko ta kasa a ta bangaren daman sa an gane ko min shaqil wadi al-aymani to sannan fil buqatil mubaraka shine wadil muqaddas anan to sannan ubangiji madaukakin sarki ya gaya wa annabi Musa kansa da kansa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ai allazi yukallimuka wa yukhatibuka mai magana da kai din nan ba mutum bane ubangijinka ne shine Allah mabuwai to wannan ya tabbatar da cewa Allah yana magana sabanin abin da wadansu suke dauka zatin Allah baya magana kawai wani abu ne dinduru su baya magana wanda wannan kuskure ne Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah yana magana sai dai maganar Allah ta gini ne akan ganin dama sifa ce fi'iliya ikhtiyariya ta ta'allaku bi mashi'atihi subhanahu wa ta'ala ma'ana shi Allah sai ya ga dama yake magana kamar yadda duk wani aikin sa daman sai ya ga dama inna rabbaka fa'alul lima yuri ko yanzu Allah ya ga dama zai magana jiya yayi shekaran jiya yayi abin nufi shekarun da suka wuce a baya duk Allah yayi magana al'ummomin da suka gabata duk Allah yayi magana da su ta hanyar annabawansu duk littattafan nan da muke karantawa Qur'ani da at-taura da zabura da linjila duk maganganun Allah ne to da haka wannan ya nuna Allah yana magana kuma ba sai iya magana ta wahayi ba a'a Allah yakan yi magana koda ba ta wahayi ba shine Allah subhanahu wataala yake faɗa wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana to haka nan Allah ya magana da annabi Musa maganganu da yawa Allah yace ya Musa inni safaituka alal nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kun min ash-shakirin haka yace walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaika da haka dai Allah yana magana ya tabbatarwa da kansa haka cewa Allah yana magana baya nuna maganar sa irin ta mutane a maganar sa ba ta irin ta mutane bace abin nufi da ba ta irin ta mutane ba ma'ana daraja da kimar maganar ba daya bace fasaha da mu'jizar da ke cikin maganar ba daya bace shi Allah in yayi magana ba iya kwaikwayon sa kai irin nasa tattaro da taro ba zai yi ba saboda kai daban shi daban laysa kamislihi shay wa huwa samiul basir to amma wasu zaka ji suna cewa ai Allah yana magana maganar sa ba sauti ba harafi ba waqafi ba kaza wannan kuskure ne ƙarya ne yanzu qur'ani da muke karantawa ba qur'ani ba magana Allah bace magana Allah ce ba sauti a ciki ba harufa a ciki ba full stop ba kuma duk akwai haka magana Allah duk akwai to sannan cewa annabi Musa da Allah yace inni ana rabbuka wai yaji magana ta ko ina a ba haka bane ba a annabi Musa yaji wannan magana ne min shaqi'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati min ash-shajara ta bangaren dama sannan kuma ta gefen kwari a waje mai albarka waje mai tsarki shine wadi duwa to sannan sai Allah madaukin sarki yace da annabi Musa ka cire takalmanka me hikima cewa cire takalmanka qala ali ibn abi talib wa abu dhar wa abu ayyub wa ghayr wahidun min as-salaf sayyidina ali dan abi talib da abu dhar al-gifari da abu ayyub al-ansari da ma sama da mutun daya cikin sahabbai suka ce kana ta min jildi himarin ghayri zakiyin abinda yasa Allah yace da annabi Musa cire takalmanka wai saboda takalman an yi su ne da fatar jaki kuma jakin da ba yankawa akai ba mushe ne dan haka fatar ba ta da tsarki ba za a zauna da wannan irin takalmi ba a waje mai tsarki haka wasu suka ce wani ibnu kasir yace wa qila a wani kaulin kuma an ce inna ma amarahu bi khalqin alayhi ta'ziman lilbuqa kawai dai Allah ya ce masa cire takalmi ne dan girmama wajen to daga nan ne aka samu asali na cire takalmi idan an zo waje mai daraja zaka shiga wani gida ne mai daraja mai martaba ko fada wani sarki ne mai daraja mai martaba ko zaka wuce ta gaban iyaye ne ba laifi bane in ka cire takalmi haka malamai suka ce to amma duk da haka kuma bai ci karo da cewa mutum zai iya yin sallah kuma da takalmansa ba ya kuma tabbata a nassi na shari'a mutum yana iya yin sallah kuma da takalmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi ni'alikum khalaful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ku rinka sallah da takalman ku in kun samu dama ku saba wa yahudawa su ba sa sallah da takalman su da haka mutum yana da dama in zai yi sallah wata rana ya yi da takalman sa wannan ba laifi bane ba to sannan da yace innaka bil wadi al muqaddasi tuwa قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يجي هو اسم للوادي كلمه دوا سنن وجن دي ان غني كو وكذا قال غير واحد حكنا سبب متن ديا cikin malamai suka fada ibn kasir yace waqila ibaratun an al amr bil wati bi qadamaihi wasu kuma sun ce kalmar duwa ana nufin saki jiki ka taka kasa da kyau sai yace waqila li annahu quddisa marrataini wa tuwiya lahu al barakatu wa kurrat wal awwalu asaf bidaka dai ubangiji yace innaka bil wadi muqaddas du'a sannan sai yace wa ana qtartuka kuma ya Musa ni na zabe ka fastami ilima yuha ka kasa kunne da kyau zuwa ga abin da za a yi maka wahayin sa na zabe ka anan ana nufin na mai da kai annabi Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas Allah shi yake zaba da kansa daga cikin mala'iku da kuma bil adama ya maida mutum ya zama ko mala'ika ya zama manzo to daka annabi Musa yana cikin manzannin da Allah ya zaba kamar yadda wata ayar yace inni safaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami na zabe ka akan sauran mutane da manzanci na da kuma daraja ta rinka magana da kai fa kuzma ataituka hukum min ash-shakirin ka rike abin da zan baka kuma ka zama cikin bayi masu godiya kalmar alan nasi da yace na zabe ka akan mutane a ayat suratul a'raf yana nufin ya zabe shi akan duk mutanen da suke zamanin sa babu mai daraja da kima a wajen Allah irin ta annabi Musa wa kad kila ibnu kasir yace an ce inna Allah ta'ala qala ya Musa atadri lima kasastuka bit taklimi min bainin nas Allah ya tambaye annabi Musa yace ya Musa ka san dalilin da yasa nake bance ka nake magana da kai ko ma bayan sauran mutane qala la sai annabi Musa yace ban sani ba ya ubangiji kala sai Allah yace li anni lam yatawada ilayya ahadun tawadu aka domin ba wanda ya kaskantar da kansa zuwa gare ni cikin mutane a yau irin ka makka to wannan kaida ce duk mutumin da ya nuna bai isa ba to shi kuma Allah zai daga shi in kana son daukaka to karka zama mai girman kai amma matakar ka zama mai girman kai to Allah ba zai daga ka ba alƙawari ma Allah ya duk mai girman kai sai ya kaskantar da shi amma duk mai tawadu sai Allah ya daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya nuna bai isa ba ga ƴan uwansa mutane ya zama mai saukin kai wajen mu'amala to shi kuma Allah zai ta daga shi ya ta martaba shi to sannan sai Allah ya ce fastami ilma yuha inni ana Allah la ilaha illa ana ibnu kasir ya ce hadha awwal wajibin alal mukallafina ay ya'lamu annahu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu farkon abin da ya zama wajibi akan dukkan wani balagagge ko a yau ko a jiya ko a gobe har cikin shari'o'in annabawa duka shine farkon abin da ya zama wajibi akan ka sani a matsayin ka na baligi waye Allah me kuma haƙƙin Allah akan ka shine Allah yace a Qur'ani fa alam annahu la ilaha illa Allah farkon abin da zaka fara sani na wajibi shine cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine annabi ya gaya wa Abu Musa al-Ash'ari lokacin da ya aike shi zuwa Yaman dan ya je wa Yahudawa wa'azi sai yace falekun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farkon abin da zaka fara kiran su ka koya musu shine tauhidi to kun ga annabi Musa ma lokacin da Allah ya zabe shi a matsayin annabi farkon abin da Allah ya fara gaya masa farkon wajibin da ya fara dora masa shine innani ana Allah la ilaha illa ana ka sani cewa ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai ni fa'budni ka bauta min ai wa hidni ka kadai tare da bauta to shine malamai suka ce bayan ka san Allah shi kadai ne abin bauta to sannan yadda za a yi bautar kuma yake biyo baya kenan ba a fara bauta tauhidi bai tsaya ba yanzu da mutum zai fara sallah bai zama musulmi ba sallar sa a banza da zai yi zakka bai musulunta ba zakkar sa a banza sai ka fara zama musulmi ka san Allah da zaka bauta wa tukuna to sannan ne in kai bautar za a karba da ka farkon abin da zaka fara yi shine wannan shi yasa a hadisi kudusi fa'arifuni qabla an ta'buduni ku fara sani na kafin ku yi min bauta to sannan yace wa kun bi ibadati min ghairi sharikin sannan ka tsayi da yi min bauta ba tare da yi min shirka ba to sannan wa aqimis salata kuma ka tsayi da sallah li dhikri domin tunawa da ni kila ibnu kasir yace an ce ma'anahu abinda kalmar take nufi salli li tadhkurani ka rinka sallah domin sallar tana tuna maka yawan ambatona ko tana sa ka kana yawan ambatona dan a sallah akwai ambaton Allah da yawa shi yasa kalmar zikiri sallah ta kunshi dukkan ma'anonin zikiri babu wata ibada da ta kunshi duk ma'anar zikiri kamar sallah kabbara zikiri ce a sallah akwai kabbara tasbihi zikiri ne a sallah akwai tasbihi sujjada zikiri ce a sallah akwai sujjada ruku'u zikiri ne a sallah akwai ruku'u karatun qur'ani zikiri ne a sallah akwai karatun qur'ani natsuwar zuci da hararo girman ubangiji shi ma zikiri ne to a sallah duk akwai daga mutumin da yake sallah shi yafi yin dukkanin ma'anonin zikiri yafi tabbatar da su to daga Allah yana nuna wa annabi Musa mahimmancin sallah da kuma kasantuwar ta zikiri bal ma ita ce shakundum na dukkan zikiri to daga sai ya umarce shi da sallah wannan yake nuna maka sallah ba karamar ibada bace cikin shari'ar kowane annabi akwai ta to sannan duk mutumin da yake so ya zama yana kusanci da Allah to ya rinka yawaita sallah nana Aisha tana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu ya shige masa duhu ko wani abu ya dame shi ko wasu dawai abubuwa sun taran mar idan yana so ya huta sai ya tashi ya shiga sallah kana idza hazabahu al'amr qama ila as-salah idan al'amura suka rincabe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa ta gida damuwa ta waje damuwa ta al'umma to kawai sai ya tashi ya shiga sallah saboda me saboda sallah tana sa hutun zuciya amma ga mai imani sallah tana sa watsakewar tunani amma ga mai imani sallah tana sa ka ji jikinka ya sake inda kana jin wata kasala amma fa ga mai imani to sannan kuma sallah ganawa ce da ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki yace utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai yace wala dhikrullahi akbar ibn kasir yace waqila a wani kaulin an ce ma'anahu da Allah yace da annabi Musa wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah dan tunawa da ni abinda ake nufi wa aqimis salata inda zikrika li ka rinka sallah duk lokacin da ka tunani abin nufi idan da mutum zai shagala wani abu ya musa ya manta da sallah ko da ya tuna sai ya tashi ita sallah ga wanda ya manta ta lokacin ta bai wuce ba a wajen sa ko shekara nawa akai kamanta baka yi wata sallah ba to ranar da ka tuna yanzu wannan lokacin da ka tuna shine lokacin sallar kai a wajen ka an jawo maka shi to abin da ya rage kawai shine sai ka tashi kai to kuma kenan wannan yana nuna cewa dan adam duk inda ya kai yana iya mantuwa kuma mantuwar koda da wani abu ne mai matukar muhimmanci kamar sallah annabawa za su iya mantawa ba su yi sallah ba to ka'idar din sun tuna su yi ta kai ma kuma ba wanda ba annabi ba za ka iya mantawa ba kai sallah ba to in ka tuna ka yi ta shi yasa ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha a wani lafazin aw nasiha idan ɗayanku yayi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta bai yi sallah ba falyusalliha idza zakaraha to yayi sallar lokacin duk da ya tuna fa inna Allah ta'ala qala domin Allah madaukakin sarki yace wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah da zarar ka tuna da ni ma'ana ka tuna da sallah idan ka manta ta a wani hadisin cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah yace man nama an salatin aw nasiha fa kaffaratuha ay yusalliha idza zakaraha duk wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta to kaffara shine da ya tuna yazo yi sai ce la kaffarata laha illa zaka ba ta da wata kaffara sai wannan ubangiji madaukakin sarki yace inna sa'ata lalle ka sani tashin alkiyama atiyatun mai zuwa ne ba makawa akadu nan kusa kusa ukhfiha ina boye ta ne litujza kullu nafsin bima tas'a domin zan saka wa kowace rai da abin da ta aikata a wannan lokaci ibn kasir yace inna sa'ata atiyatun ay ka'imatun la mahala wa ka'inatun la budda minha lalle tashin alkiyama ba makawa annabi Musa ya gaya wa mutanansa wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to haka duk annabawa sai da suka gaya wa mutanansu kuma ku sani alkiyama tana zuwa kalmar akadu ukhfiha Imam Ad-Dahhak ya rawaito daga Abdullah dan Abbas annahu kana yaqra'uha akadu ukhfiha min nafsi akadu kusa kusa ukhfiha ina boye ta ne min nafsi ga kaina ma'ana ni kadai na san lokacin da abin zai kasance yaqulu ibnu abbas yake cewa li annaha la tukfa min nafsillahi abadan domin ba wanda zai boye wa Allah sai dai shi Allah ya boye wa wani zaka Allah yace ina boye ta ne ni a karan kaina ga sauran halitta dukkan su ba wanda ya san lokacin alkiyama to wannan yana daga cikin gaibin da ba wanda ya san shi sai Allah inna Allah indahu ilmus sa'a yas'aluka an-nasu an sa'a qul inna ma 'ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa to daka dai alkiyama Allah kadai ya san lokacin da za ta tashi cewa sanin lokacin da za ta tashi ana nufin a wace shekara a wane wata a wane date amma ba wai ana nufin a wace rana ba dangane da ranaku Allah ya riga ya faɗa manzo Allah ya faɗa mana a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama to amma juma'ar ta wace shekara juma'ar ta wane wata to wannan ba wanda ya sani kuma sai Allah subhanahu wataala sai dai akwai alamominta akwai alama kaza alama kaza alama kaza da za su faru kafin alkiyama ta tashi shi yasa da malaika jibril ya tambaye annabi akhbirni an sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il qala fa akhbirni an amaratiha malaika jibril ya tambaye annabi yaushe ne tashi alkiyama yace da ni da kai dubba mu sani ba kai mai tambayar ban fika ni mai wanda ake wa tambayar sani ba sai ce to ga yamin alamominta sai ce anta lidal amatu rabbataha wa anta ran hufatul uratul alata ri'a asha yatatawaduna fil bunyan daga cikin alamominta kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru to daga alkiyama ba wanda ya san lokacin aukuwarta sai Allah kalmar akadu malamai suka ce lafazi ne wanda larabawa sun kasance suna sa shi a cikin maganganun su yana nuna kusantuwar abu kusa kusa wani lokaci kuma suka ce yana nuna wahalar faruwar abu amma dai duk da hakan ya faru to shine kalmar akadu ukhfiha daidai da fadin Allah fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu to da ka ubangiji subhanahu wataala ce akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa sai Allah ya ce
fala yasuddannaka anha man la yu'minu bima wattaba'a hawahu fatarda
Allah ya ce fala yasuddannaka anha kada ka yadda wani ya hana ka yin imani da ita ita wa tashin alkiyama domin akwai waɗanda ba su yadda da za a yi tashin alkiyama ba to karka biyewa irin wannan karka yadda su mai da kai kamar su ta fuskar musul tashin alkiyama da kafirce mata shine Allah madaukakin sarki yace za'amal ladina kafaru an lay yub'athu kafirai suna riya ba za a tashi alkiyama ba to karka zama kamar su wa qala alladina kafaru la ta'tina as-sa'a kafirai sun ce alkiyama ba za ta zo ba to dan haka Allah yace fala yasuddannaka anha kada ka yadda kai ma su hana ka imani da ita ibnu kasir yace ai la tattabi'u sabila man kadzaba bis-sa'a karka bi tafarkin irin wanda suka yi musun tashin alkiyama Allah yace bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira wa aqbala ala maladhihi fi dunyahu irin wanda suka fi damuwa da gwangwajewa da holewar rayuwa dan haka su ba su yadda ba za a yi tashin alkiyama ba ko tunanin ta ba sa yi wa asa maulahu suke saba wa Allah wattaba'a hawahu suke biye wa son zuciyarsu faman wafaqahum ala zalika faqad khaba wa khasira duk wanda ya biye musu a irin haka to shi ma ya sani yayi asara kuma ya tabe da aka karka biye musu dan kai ma karka yi asara karka tabe shine Allah yace fatarda in kai hakan to sai ya zama ka halaka ai fata halaka wa ta'aba sai ka halaka sai ka lalace ka tabe kalma rada tana nufin halaka daidai da fadin Allah wa ma yuguni anhu maluhu idza taradda bidal wa dukiyar mai sabo ba ta tsinana masa komai idan ya shiga halaka to shine mai zuhudi yace idza kunta fi qaumin fasahir khiyarahum wa la tashabil arda fatarda min ar-radi idan ka kasance cikin mutane to kai abokantaka da nagargarin su karka bi wa halakakku kai ma sai ka halaka daga halakarsu to shine فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى سي الله يجي
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب
sai ubangiji dan ya ci gaba da ɗebe wa annabi Musa kewa ba wai dan Allah bai sani ba a'a Allah ya san komai kafin kasancewarsa da yadda zai kasance da kuma yadda kasancewar za ta kasance alima ma kana wa ma yakunu wa ma law wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu to sai Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa me a hannunka na dama kai kuma annabi Musa ma'ana Allah madaukakin sarki yana so ya ci gaba da magana da annabi Musa diddan hankalinsa ya kwanta domin yana daga cikin abin da ake kwantar da hankalin dan adam in kaga ya furgita ka rinka masa hira kana jansa da zance to sai ya samu sakewa shi yasa yana daga cikin abin da yake maganin cutar depression kada mutum ya rinka zama shi kadai a rinka shigar da shi cikin mutane ana hulɗa da shi yawan hada-hadar jama'a yana mantar da kai damuwa to annabi Musa yanzu yana cikin damuwa da kadaici da furgici to shine Allah yake magana da shi dan ya kwantar masa da hankali to shine yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa kuma me yake a hannunka na dama ya kai Musa kala sai annabi Musa yace hiya asaya ya ubangiji sandata ce atawakkau alaiha ina dogaro akan ta wa ahushu biha ala ganami kuma ina kadowa dabbobi na hakin sama da su ma'ana idan yaje yana kiwo sai yaje wajen da babu ciyayi a ƙasa to sai rin ƙasa sandar yana bugo musu ganye daga sama sai yace wali ya fiha ma'aribu ukhra kai ina da wasu amfanin ma da yawa da sandar take min ya Allah to wannan malamai suka ce ya nuna Musa yanzu ya sake Allah ya masa tambaya daya amma shi ya bada amsoshi wajen guda uku to wannan ya nuna ya sake da ka mai cutar depression ko kuma wanda yake cikin damuwa idan ka fara hira da shi da farko zaka ga bai sake ba amma idan ya sake sai kuma ka ganshi yana dariya yana annashuwa yana kaza to alamar damuwar ta kauce kenan to da ka yanzu damuwar annabi Musa da tsoron sa yanzu sun kauce domin yanzu gashi ya sake yana magana fi asaya da iyanin ya tsaya ya amsa tambayar da aka yi masa wa matilka bi yaminika ya Musa kawai hi asaya amsa kenan amma sai ya ce atawakkau alaiha kaga ba a tambaye shi me kake da ita ba wa ahushu biha ala garmi karin bayani waliya fiha ma'arib ukhra dungushe da dungudu ma'ana dai annabi Musa ya samu sakewa to anan shine malamai suke cewa yana daga cikin kwarewar dalibi idan aka yi masa tambaya ya bada gamsasshiyar amsa wannan yana nuna annabi Musa kwararren dalibi ne kwakwalwarsa tana ja amma dalibi an ce masa menene kaza ya ce eh ko ya ce a'a ya tsaya a iyana to kuma ki za a bashi sai a bashi kai da kai amma malami a makaranta idan yayi wa dalibi tambaya a jarabawa sai dalibin ya bada gamsasshiyar amsa to dadin wannan amsar har abin da ba a tambaye shi ba ma ya kara na ilimi sai ya sa malami ya bashi maki mai yawa to annabi Musa ya cancanci a bashi maki mai yawa da aka yace hi asai atawakkau alaiha wa ahushu biha la ganim yuli biha ma arba ukhra to sannan malamai sai suka ce me yasa annabi Musa yake rike sanda saboda annabi Musa makiyayi ne su masu dabi'ar kiwo ko larabawan daji ko fulani ba ka raba su da sanda ita wannan sandar wani lokaci ko ba dabbobin suna rike kayansu saboda sabo dai kenan nabi kuma saboda suna yin wasu amfanin nukan da su ko da ba na kiwo ba daga cikin amfanin nukan shine dogarawa in ana tafiya mutumin da yake tafiya yana dogara sanda ba zai saurin gajiya ba sannan wani lokaci idan za su dauki kaya sai kaga sun makala kayan a jikin sanda sai su rataya sannan wani lokaci idan suna tafiya a daji in wani abun tsoro ya taso musu da wannan sanda suke kare kansu ko kuma suka ga wata dabba farauta ɗaya karama wacce za a iya bige ta da sanda sai su bi ta su rade to da haka ita sandar tana da amfanin nuka da yawa kuma za ka ga a kissar annabawa akwai maganar sanda sanda da yawa nan a kissar annabi Musa mun ji maganar sanda idan ka tafi kissar annabi Sulaiman can ma za ka ji maganar sanda ubangiji madaukakin sarki ya ce falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatun ardi ta'kulu min sa'ata to min sa'a shine sanda lokacin da annabi Sulaiman ya rasu Allah ya ce ba wanda ya nuna wa aljanu suka gane Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sai gara wacce take cin katako ko sari shine dabbatul ardi sai Allah ya ce ta'kulu min sa'ata wacce ta cinye sandarsa domin annabi Sulaiman ya dogar sandar ya tsaya yana kallon aljanu ya sa su aiki a wannan lokaci Allah ya karbi rayuwarsa to amma basu gane cewa Sulaiman ya mutu ba saboda basu san gaibu ba tare da kuma sune mutane ƙarya cewa sun san gaibu to shine Allah ya ce falamma kharra da Sulaiman ya fadi kasa bayan garata cinye sandarsa tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin anan ne asirin aljanu ya tonu yoda sun san gaibu da gaske ai da basu zauna cikin wannan wahala da Sulaiman ya sa su ba to kaga a kissar annabi Sulaiman akwai sanda a kissar annabi Musa akwai sanda to haka nan da zaka karanta tarihin annabawa da yawa zaka ji maganar sanda sanda to shi yasa wasu malamai suke cewa wai rike sanda sunna ce ta annabawa ka samu wata mukeke ko karanka kana tafiya da ita shine wani yake cewa al-anbiya kulluhum zawu asa wa man sa'a qadara asa bila asa faqad asa wai annabawa dukkan su suna da sanda duk wanda ya tafiya daidai da tsawon sanda ba sandar a hannunsa to ya saba wa Allah to amma dai ba haka bane magana ta gaskiya shine annabawa suna rike sanda ne saboda bukata ko kai in kana da bukatar sanda in ka rike ba laifi amma ba ka da bukatar sanda me zaka yi da sanda baka da abin da zaka yi da sanda ba dole sai ka rike sanda ba ko annabi Musa cai waliya fiha ma'arib ukhra ina da wasu bukatun da ita shikenan da babu bukata shi ma ba zai rike ba ibn kasir yace hadha burhanun min Allah ta'ala li Musa alayhi salam wannan hujja ce mai girma daga Allah madaukakin sarki wanda ya ba annabi Musa alayhi salam wa mu'jizatun azima kuma mu'jiza ce mai girma wa kharqul lil adati da kuma abin da ya saba wa al'ada bahirun mai jan hankali dallun ala annahu la yaqdir ala misli hadha illa Allah azza wa jalla wanda wannan ya nuna ba wanda zai iya wannan sai Allah mai girma da buwaya wa annahu la yati bihi illa nabiyyun mursalun kuma ba wanda ya sai irin wannan abu da za a ambata sai annabi wanda Allah ya aiko shine Allah ya ce fa alqiha ya qala alqiha ya Musa sai Allah ya ce to saki sandar ko jefar da sandar ya kai Musa fa alqaha sai anna
qala alqina ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula wa yadaka ila janahika takhruj بَيْضَاءَ لِلْغَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى
to Allah yace alqiha ya Musa jefar da sandar taka ya kai annabi Musa fa alqaha sai annabi Musa ya jefar da sandar fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama macijiya tana tafiya mana take sandar sai ta rike da ta zama macijiya kuma take tafiya to kaga wannan ba wanda zai iya wannan sai Allah kuma ba wanda wannan zai gudana a hannunsa sai annabin da Allah ya aika domin mu'jiza ce to shine abin da Ibn Kasir ya mana shimfida da shi a baya to shine Allah madaukakin sarki yace fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a a wata ayar fa alqaha fa idha hiya fa idza hiya subanu mubin annabi Musa ya jefar da ita sai gashi ta zama kumurci mubinun abayyani a fili kowa ya gani a wata ayar Allah madaukakin sarki yace falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wala bi'aqi lokacin da annabi Musa ya jefar da ita sai ga ta zama bakin kumurci tana ta huci tana ta fasa kai ka'annaha jannun kai ka ce wani bakin iblisi ne shi kansa annabi Musa sai da ya tsorata ya juya zai gudu sai Allah yace ya Musa aqbil wala takhaf inni la yakhafu ladayyal mursaluna taho karka tsorata ni annabawa ba sa tsoro a gaba da to da ka dai ubangiji madaukakin sarki yace fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama macijiya tas'a tana kai kawo ibnu kasir yace ai sarat fi hal fil hali hayyatan azima thubanan tawila yataharraku harakatan sari'a abin nufi nan take ta zama macijiya ta zama kumurci kuma ta zama kububuwa sai gashi tana kai kawo tana da kuzari sabanin irin na sauran macizai fa idza hiya tahtazzu ka'annaha jan shine tana fasa kai tana zullo kai ka ce kububuwa ce wa huwa asra'ul hayyati haraka shi jannu shine macijin da yafi kowane sauran macizai kuzari walakinahu sagirun sai dai yana da kankantar jiki fa hadhihi fi gayatil kubra ko kibari shi ko wannan ya kai matuka ta fuskar girma wa fi gayati sur'atil harakati kuma ya fi kowane maciji kuzari to abin lura shine a wajajen nan guda uku da muka kawo mabambanta Allah ya sifanta macijin da sunaye da kuma kamanni daban-daban wanda ba a samun maciji a yanzu a duniya wanda yake hada wannan kamannin cewa fu'uban ana nufin kumurci kaga kumurci namijin namijin maciji ne amma hayyatun macijiya to wannan ta macen macijiya ce to ya za'a namiji ya zama namiji maciji ya zama namiji a lokaci guda kuma ya zama mace ba zai yi ba to sannan macijiya wanda ita ce galibi kasa ko mesa za ku samu ba su da kuzari salalo salalo suke tafiya to amma sai Allah ya ce kuma jannu kububuwa ita kuma kububuwa wata fitinanniyar macijiya ce karama amma akwai fitina akwai sauri to ya za a yi maciji ya zama mace ya zama namiji kuma ya zama mai sauri a macizan duniya ba a samun haka to abinda wannan yake nunawa macijin annabi Musa ko sandar annabi Musa da take zama maciji ba fa macijin gaske bane maciji ne na mu'jiza da haka duk dabi'un macizai tana da shi in sauri ne tana da shi in kuma girma ne tana da shi in kuma dabi'a ce ta matantaka tana da shi in dabi'a ce ta mazantaka tana da shi shi yasa wani waje Allah ya kira ta namiji ya kira ta mace ya kira ta mai gaggawa mai sauri suka ce hikimar ce mata mace saboda su a dabbobi matan sun fi fada yanzu da zaki da zakanya zaka ga zakanya ta fi fada shine ta macen zaki to haka nan da kura da kure kun ga kure namijin kura kenan to ita kurar macen ta fi fada to haka nan da kare da karya karya ta fi fada su dabbobi duk masu fada to matan su sun fi fada to abinda Allah yake so ya nuna mana in ta fuskar fada ne macijin annabi Musa kamar ta macen maciji ce akwai fada to shine Allah subhanahu wataala yake fa idza hiya hayatun tas'a kala sai Allah yake da annabi Musa khudha kamata ana nufin ita sandar da ta zama macijiyar tana macijiyar je kaka kamata to kaga anan kuma akwai training din annabi Musa ta fuskar jarumtaka dan da farko kamar yadda ayoyi suka nuna a wasu wajajen annabi Musa ya tsorata ya gudu sai Allah yake dawo farka gudu to sannan daga baya sai yake masa je ka kama ta kamar kai ne ko ke ce yanzu kike da danki je ka kamo mun magenta in kin san yana da dabi'a tsoran magidanki cire masa ne tsoran ki koya masa jarumtaka kamo mun kyankyasancan kamo mun waccan kaza kamo mun kaza dan a koya wa yaro jarumtaka to Allah yana koya wa annabi Musa jarumtaka ne na je ka kamo wancan macijin sai annabi Musa ya je ya kama to amma kai kuma ba a ce ka je ka kama maciji ba dan kar ka je ka cutar da kanka tsakaninka da maciji sai dai kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin dabbobi da Allah ya yi izinin a kashe su guda biyar maciji na ciki domin masu ci illa ne masu cutarwa ne in aka bar su ba a kashe su ba to su sai su kashe mutum to amma banda macijin da aka ganshi a gida manzo Allah ya ce macizan gida galibin su ba macizan gaske bane shedanu ne aljanu ne idan aka ga maciji a gida ba a kashe shi rana daya wonin ake masa a musulunci a ja masa kunne a ce bawan Allah ka bar wajen nan kwana uku to in bai bar wajen ba anan an a iya daukan matakin kisa a kansa amma in ba haka ba ka zo ka fada wa macijin da ka gani a gida da kisa to komai zai iya faruwa sahabbai da yawa a zamanin annabi sun kashe macizai a gida suna mutuwa macizan suna mutuwa su ma suka mutu to daga nan ne manzo Allah ya sa doka in an ga maciji a gida a daina kashe shi ta farar daya domin a dabi'ar da Allah ya yi wa macijin gaske shi ma tsoran dan adam yake in ya ganka kokarin guduwa yake to amma ka ga maciji ya zo ya zauna a gida tare da mutane to ba na lafiya bane wasu aljanu ne sai su rikida sai su zama macizai sai su rinka zama da mu a gida ne to idan an ga irin wannan ka'ida a musulunci warning din su ake a ja musu kunne kwana daya kwana biyu kwana uku to idan aka sake ganin su a kwana na hudu ko me akai musu ba laifi kuma ko sun so su wani abu na cuta Allah ba zai bar su ba to mu kiyaye wannan to da haka dai Allah ya ce da annabi Musa khuzha je ka kama wannan macijiya wala takab karka tsorata sanu'iduha siratuha alula za mu mayar da ita yadda take a da ma'ana za mu sake mai da ita sanda kenan ibnu kasir ya ce ai sanu'iduha siratuha alula ai ila ahliha allati ta'rifu qabla zalika za mu mai da ita yadda ka santa kafin ta rikida ta zama maciji ita sanda kenan to sanan wadumum yadaka ila janahika sannan Allah ya ce da annabi Musa dauki hannunka ka sa shi a karkashin hamatarka takhruju baydaa zaka ga hannun ya fito ya zama fari tas yana bada haske irin hasken fitila domin cikin abin da annabi Musa yake nema a wannan lokacin yana buƙatar hasken fitila da haka sai Allah ya ce sa hannunka a hammatarka ka fito da shi zaka ga ya zama yana bada haske kamar na fitila min ghairi su'in kuma babu wani cuta a tare da kai domin idan kaga hannun mutum ya canja ya zama fari to alama ce daga cikin wasu alamomin cututtuka a jikin dan adam wace cuta kenan cutar kuturta kuturu yana daga cikin yadda ake gane shi hannunsa ya kan dashi ya dade ya zama fari to wannan farin da hannun annabi Musa zai yi ba wata cuta bace a tare da shi shi ma mu'jiza ce sannan malamai suka ce yana daga cikin dabi'a ta fitilu da aka sani idan fitila tana bada haske to in ka taba jikinta ita kuma zaka ji tana da zafi to annin annabi Musa zai bada haske amma kuma in ka taba shi ba zaka ji yana zafi ba shine din ma'anan min ghairi su'in sai Allah ya ce ayatan ukhra wannan ma wata aya ce wata mu'jiza ce ta daban da muka baka bayan sanda sai Allah ya ce linuriyaka min ayatinal kubra din mun yi hakan ne dan mu nuna maka daga cikin ayoyin mu manya manya an gane ko da haka shine Allah madaukakin sarki ya bashi waɗannan mu'jizozi anan mu'jiza guda uku aka ambata sanda sai hannu an gane ko sai me kuma yawa sanda da hannu kenan wato mun ya daka ila janahika tatruju bayda min ghayri su'in ayatan ukhra haka to da haka anan an ambaci ayoyi guda biyu daga cikin ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa ibnu kasir yace wa zalika anna musa alayhi salam kana idza adkhala yadahu fi jaybihi thumma akhrajaha takhruju tatala'u ka annaha kal'atu qamarin abinda ya faru idan musa ya dauki hannunsa yasa a aljihunsa ko a hammatarsa kamar da wasu malamai suka ce to sai kaga hannun ya fito yana kyalli-kyalli kai ka ce wani yanki ne na wata saboda haske wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yewa annabi Musa anan a matsayin sharar fage kafin ya aike shi zuwa ga Fir'auna dan ya je ya yi da manzanci to amma saboda lokaci ya ja anan za mu hakura mu tsaya idan Allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan fadin Allah izhab ila fir'auna innahu tara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا وغفر لنا والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين